This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan akan internet a koda shi kuke so ku kama mu wato a voahausa.com. Masu wari, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Lalo ne tare da Ali Mustapha Sokoto a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana. Inda za ku ji cewa a jihar Kano, Najeriya, an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin zakulo hanyoyin magance hararen ta'addanci da makamantansu.
Of terrorism, kidnapping.
Kalubalen ta'addanci, sace-sacen mutane, kisan gilla ga rayuwar bil'adama, fada tsakanin manoma da makiyaya.
Za ku ji ƙarin bayani kan wannan rahoto. A jihar Kebbi kuwa an shiga cikin yanayi na jimami bayan da wutar lantarki ta halaka wasu mutane biyar. Za kuma ku ji yadda mazauna jihar Legas ke kallon kamun lodayin sabon gwamnan jihar Akin Ambudi yayin da yake cikin wato shirin cika shi kwanaki 100. Yau kuma muna so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka yayin da ita ma take shirin cika kwanaki 100. Shin kun gamsu? Lambar da za a kira ita ce 2025-2655. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, muna fatar kuna nan kallon mai da muke a Washington DC. Bayan da aka share kwanaki 42 ba a ji ko mutum ɗaya ya kamu da cutar Ebola ba, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu ta tabbatar da cewa Liberia ta rabu da wannan masifa. A yau Alhamis ne hukumar ta WHO take ba da wannan albishir, inda take cewa yanzu Liberia za ta shiga abin da ake kira lokaci ko kuma hali na kallo ko nazari na watanni uku, inda za a dinga kula da ita domin tabbatar da cewa cutar nan wata sake bulla a cikinta ba. To sai dai kuma wannan ba shi ne karin farko da aka taɓa yi wa Liberia irin wannan wankan tsarkin na rabuwa da cutar ta Ebola ba, domin koran tara ga watan mayun da ya gabata an taɓa ɗaukan cewa an kakkaɓe cutar daga cikin wannan ƙasa, sai kwatsam aka samu labari cewa cutar ta kama wani matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa har ma ta zama sanadin ajalinsa. Kuma ko bayan shi yaron an sake samun aƙalla wasu mutane biyar da suka kamu da ita, wanda su ma dai biyu daga cikinsu wannan cutar ce ta kashe su. Cutar Ebola dai ta halaka mutane sun fi 11,000 daga shekarar 2014 zuwa yanzu nan a can ƙasashen namu na Afirka ta yamma, ciki har da mutane 4,800 ta kashe a nan Liberia, kuma har yanzu ana ci gaba da fama da ita a ƙasashen Gine da Saliyo.
To ƙarshenta dai, wata kotun tarayyar Amurka ta tura ƙera wata mace ma'aikaciyar wata kotu ta daban gidan kurkuku, bayan da matar ta ce ita ba za ta bayar da takardar tabbatar da ko izinin yin aure a tsakanin mutane da suke masu jinsi iri ɗaya ne a jihar Kentucky ba. Tun cikin watan jiya, hukumomin shari'a suka umarci wannan matar mai suna Kim Davis, mai mukamin jami'ar ba da rajista a ta kotun a yankin karamar hukumar Rowan da ke jihar Kentucky, da cewa ta rinka ba da takardun izinin auratayya ga dukkanin ma'aurata ba tare da la'akari da ko mace da namiji ne, ko mace da mace ne, ko ma maza ne da suka auri kawunansu ba, abinda babbar kotun kolin Amurka ta halatta tun watan Yunin da ya gabata. To amma Ms. Davis ta ki, ta ce ita ba za ta ba da takardun aure ga 'yan luwaɗi ko masu maɗigo ba, don ta ce addininta ya haramta mata, wato ya haramta mata amincewa da irin wannan aure na jinsi ɗaya na mutane.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka na Washington DC ne. Gungun ƴancin ranar da ke fatar kaiwa cikin wasu ƙasashen yammacin Turai sun kirda da a kwashe su daga wata tashar jiragen ƙasa da ke ƙasar Hungary a kai su wajen wani sansani inda ake tsare mutane. Ƙarshen ta ma dai kai sai da aka zo ana bayyana hamata iska tsakaninsu da 'yan sandan da aka turo su zo su kama su ɗin. 'Yan sandan sun tsaye da wani jirgin ƙasa ne da ke cikin makil da irin wannan 'yan gudun hijiran, wanda kuma ya yi wa kan iyakar ƙasar Australia ƙarere, inda aka umarci duk wanda suke cikin jirgin bayan tsaida su da cewa su fito, amma suka ƙi. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijiran dai sun ce sun gudo ne domin su tserewa yaƙin basasa da ake yi a ƙasashe irin su Sham, wato Siriya, suna neman su je Turai. Ranar Litinin, hukumomin Hungary suka yarda wa 'yancin ranin su je ba tare da takardu ba, bayan da Jamus ta bayyana shirinta na karɓar 'yan gudun hijiran da ke neman mafaka amma kuma kwatsam shekaran jiya talata sai hukumomin Hungary din suka daina barin mutanen da ba sa da takardar tafiya ta visa su shige zuwa Jamus din.
Shugaban kasar Guatemala Otto Perez Molina ya yi murabus din ba shiri daga kujerarsa ta mulki bayan da aka alakanta shi da wata cuwacuwa. Wani kakakin fadar shugabancin kasar ya faɗa a yau Alhamis cewa tun jiya da daddare ne shugaba Molina, wanda tun shekarar 2012 yake mulki, ya mika takardarsa ta yin murabus bayan da wani alkali ya ba da umarnin a kama shi a tsare kuma a yi mishi tambayoyi. Tun shekaran jiya talata ma ashe yan majalisar dokokin Guatemala din suka tsige shugaban bayan da aka zarge shi da kulla wata almundahana da har ila yau ta wuce da ministocinsa guda shida, har ma da mataimakin shugaban kasan. Mr. Molina dai ya musanta zargin, ya kuma ce zai bawa masu wato masu binciken lamarin cikakken haɗin kai. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Kano mai kula da jihohin Jigawa da Kanan da kuma Katsina ta shirya babban taron masu ruwa da tsaki kan lamuran tsaro da kare aikata miyagun laifuka a cikin al'umma. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Taron nauni guda ya kunshi sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, manyan jami'an 'yan sanda, shugabannin al'umma da masana ilimin tsaro mai zurfi, malaman jami'a da sauran masu ruwa da tsaki. Kalubalen ta'addanci, sace-sacen mutane, kisan gilla ga rayuwar bil'adama, fada tsakanin manoma da makiyaya, aikace-aikacen tsafi, fade da kuma rashawa da cin hanci, su ne suka mamaye da ma dabaibaye ayyukan jami'an tsaro a wannan ƙasa. Lafizan tsohon Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Kwamasi, wanda ke zaman shugaban taron, shi kuwa dan masanin Kano Alhaji Yusuf Bello Metama cewa ya yi.
The damaged image of Nigeria abroad.
Yace muna fama da matsalar gurbacewar sunan Najeriya a idanun duniya, a cikin gida kuma muna fuskantar kalubalen tsaro. Akwai bangarori guda biyu dake da muhimmiyar rawar takawa wajen warware wannan gagarumar matsala, wato bangaren shari'a da kuma bangaren hukumar 'yan sanda. Shi ma mai martaba sarkin Hadeja a jihar Jigawa Alhaji Adamu Abubakar Maje ya gabatar da makala mai taken yadda dangantaka tsakanin sarakunan gargajiya, al'umma da kuma 'yan sanda za ta kai ga wurkushe ayyukan bata gari a cikin al'umma. Haka zalika shi ma wani mashahurin dan farauta mai suna Muhammad Bashir Cira ya gabatar da wata makala mai taken rawar da 'yan farauta ke takawa wajen wanzar da tsaro a lardin arewacin Najeriya.
Hukumomin tsaro da masarauta su gane mahimmancin dan farauta gurin tsaro. Ko sarkin Kano da aka fara yi a Kano, Bagauda, Bamaroci ne.
Mataimakin Sufetin 'yan sanda na Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya AIG Tambariyabo Muhammad da ke zaman mai masaukin baki shi ne wakilci Sufetin 'yan sanda na Najeriya Salmon Arese.
Abinda federal government ta sa magaba na yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa don jama'a su queue in. Su ma su tallafa ma gwamnati, mu ma a matsayin mu na security agency mu ma mu tallafa ma gwamnati a samu a ci nasara.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida kai Kwari. To, al'ummar garin Argungu da ke jihar Kebbin Nigeria na cikin wani yanayi na jimami bayan da na'urar wutar lantarki ta transformer ta halaka mutane aƙalla biyar. Daga Sokoto ga rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana.
Naji ta bakin jami'in watsa labarai na hukumar samar da wutar lantarki ta yankin Kaduna Abdulaziz Abdullahi wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Da farko zan muna matukar bakin ciki ga abin da ya faru. Mun samu labarin abin da ya faru da safe wurin karfe 1 na dare, sanadiyar ruwan saman da aka yi ya sa aka samu wannan wasu na'urorinmu da suka samu tangarda wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane. A yanzu da nake magana da kai mutane hudu sun rasa rayukansu, sannan kuma kafan guda biyar ko zuwa shida suna asibiti. Muna fitar da saƙon jajenmu da baƙin ciki ga iyalansu.
Hatsarin ya auku ne a daren jiya Laraba sa'ad da ake tafka ruwan sama kama da bakin ƙwarya, yayin da wata na'urar rarraba wutar lantarki ta fashe a unguwar filin sukuwa da ke garin Argungu ta jihar Kebbi. Lamarin ko ya yi sanadiyar rasa rayuka aƙalla biyar da kuma jikkata waɗansu, kamar yadda wasu ganawo suka bayyana.
Jiya ne ana ruwa salin ƙarfe 1 sai transformer ta cikin filin sukuwa, sai ta yi busting, to ta dade tana balki da wuta haka. Wayoyin da suke sama na line wutan gaba ita kuma ta yi ja, to kuma sai kasa ko ina ya dauki shokin. Anguwar dai ko ina dai kaga mutane za ka gan su dai sun yi zugun haka ana jimamin faruwar wannan abu.
Sunana Surada Kasim Magaji Argungu. Hakikani mutum da nisan da rasonsu domin na halarci sallar janaza su. Hakikani wasu gaskiya ba wutar ce ba illa wajen ceto ne, saboda ɗayan daga cikinsu mahaifi ne ya laƙe ga wutar. Ya je ya ije shi, to sai shi ma wutar ta riƙe shi.
Tuni dai da aka yi jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu, jana'izar da gwamnan jihar Atiku Bagudu ya halarta. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Usamu ce Allah ya kyauta. To a can jihar Lagos dake kudancin Najeriya har ila yau mutane sun fara tofa albarkacin bakin su yayin da gwamnatin Akin Ambode ke shirin cika kwanaki 100 da hawa karagar mulki. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana.
Game da ayyukan gwamnatin jihar gargashin jagorancin gwamna Akin Umi Ambode na jam'iyyar APC, to ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin ga dai abinda wasu su ke cewa.
Sunana Abu Yazid Abu Sufyanu. A gaskiya gwamnatin APC in dai Allah ya ce mu ga suka ci gaba da tsari kamar yanzu, akwai sauki fiye da gwamnatin Fashola. Kamar mu masu sana'ar haya, okada da ma sana'a yawo haka.
Sai dai a yanda gwamnatin jihar da magoya bayan ta ke ganin ta taka rawar gani, su kuwa ƴan adawa na ganin babu wani abin a zo a gani a tafiyar gwamnatin, musamman ma dai takun saka da ke tsakaninsa da wanda ya gada.
Generally, they've turned their back against Fashola. Look at the Lagos state.
Ya ce ya soke ayyukan da ya gada daga tsohon gwamna Fashola. Wannan me hakan yake nufi kenan? Abin da aka zabe shi yazo yayi kenan, ko da yake kamar gwamnatin tarayya babu wani shiri na gudanar da biki a lokacin cika wannan kwanaki, amma dai gwamnatin ta bayyana wasu ayyukan da ta gudanar a kwanaki 100 na hawanta kan karagar mulki a shafin ta na internet, da suka hada da kafa kananan asibitoci 20 da bada umarnin daukan malaman makarantun primary 1,300 da kuma gyaran wasu hanyoyin mota domin rage cunkoson ban hawa a birnin na Lagos. Ta fannin tsaro kuwa ga abinda wani mazaunin birnin ke cewa.
To gaskiya tunda dai sabuwar gwamnati ta shigo ta Akin Ambode yake ganawa da jami'an tsaro dangane da matakan da ya kamata a dauka na inganta tsaro a cikin Lagos.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Awala mun gorodo ma tun bare wade ayila da bembe adesina.
To hukumomin Najeriya da Niger na can suna tattaunawa a junan su kan yadda za su bunkasa harkokin kasuwanci akan yakokin kasashen biyu. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Bako ya aika mana.
Ana na yanzu haka ana ganawa tsakanin kasashen Niger da Najeriya bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarorin jahohin da ke bakin boda Sokoto a Najeriya da kuma Tawa a jamhuriyar Niger. Wannan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen guda biyu suka sha alwashin bunƙasa kasuwanci a cikin su, inda za a yi wuraren aje kaya a bakin bodar Ragaya jihar Dosun Niger da kuma Kamba a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Akan wannan tattaunawa da bangarorin na kasashen guda biyu ke yi, Alhaji Sani mai kasar shugaban ƴan kasuwa na birnin Kwanni yayi muna ƙarin bayani.
Bisa wannan tattaunawa sai mu ce lalle ƴan kasuwa kwarai muke murna kuma mun ji dadi bisa wannan tattaunawa. Abinda muke hwata ga tattaunawan nan, idan aka kare ta kuma abin ya tabbata wangar da su shugabanni suka gaza ai, mutum ya roki Allah kawai jari. In dai kana da jari, to da wani zaman banza da cewa an tsaya an dogara ga kasa kaza da cewa ka wannan duhuwa zai.
Shi ko Alhaji Isu Haruna Zinda shugaban ƴan kasuwa na Ilela Local Government a jihar Sokoto tarayyar Najeriya nuna garumsuwar sai yi tare da bayyana alfanun da in haka zai kawo ma talakawan jamhuriyar Niger da na tarayyar Najeriya.
Na haka wannan tattaunawa da an ga mota da yamai, to in Allah ya so ba da dadiya ba nan da wata biyu zuwa uku zaka ga an fara aza tubalan gina wannan warehouse da ake son ayi na aje wannan kayan in Allah ya yi.
Haruna Bako birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
kuma Allah a gaida Haruna Bako. Yanzu kuma lokaci ne da zamu fara daukan wayoyinku domin mu ji ra'ayinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kamar Allah kiran mu na farko mun same shi ne daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Usman Mukhtar dan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna.
To muna jin ka Malam Usman.
To a gaskiya cika shukara kwana 100 akan darajar mulki da ke gaban Muhammadu Buhari. To a gaskiya ina ganin an samu cigaba wanda ba karami ba sosai. Zan ganin cewa an samu zaman lafiya kuma an samu kallon tarki. Sai gaskiya abin da na dan cewa gaskiya wannan kwana 100 ya fi shekara 16 da wata jam'iyya da tana mulki a Najeriya da fatan za ta tashi lafiya daga Usman Mukhtar dan Niger wanda ke kasuwan bacci Kaduna.
Malam Usman mun gode kwarai. Sai jihar Kwara, wani ne akan layi?
To assalamu alaikum, mai magana Jalla Garba ina mai kulawa kala kala na Super Kwara daga fara a Najeriya. Gaskiya ka kwanci dari da mai girma Muhammadu Buhari a shugaban kasar mu na Najeriya yayi gaskiya abin farin ciki ne kuma abin yabo ne. Kuma gaskiya mun yaba kwarai da gaskiya idan muka duba gaskiya kwanakin na dari to sai shi shekara 16 da
Malam Bello,
yawa
abinda muke dubawa a cikin kwanaki ɗarin matakan da aka dauka na yaki da cin hanci da rashawa kawai wannan fanni muke dubawa.
Eh to gaskiya idan muka duba an samu ci gaba kwarai da gaskiya a dandan shi yaki da cin hanci da rashawa. Gaskiya in mun kowa ya san an samu ci gaba kwarai da gaskiya ga wanga yaki da ake yi da cikin rafiya kuma muna kira ga shi kan sanin girma shugaban kasa kowane irin mutum ne kuma komai matsayinsa duk wanda ya taka ya canci ya kamata a gura na sai shugaban kotu kuma a fato kudaden jama'a kudade dan na jama'a ne kuma a wa jama'a aiki.
Mun gode Malam Bello Dinawa daga Kwara. Sai jamhuriyar Niger, wane ne akan layi?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina umma Malam Ali daga Dogon a cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Ali,
kuma kwana 100 da Muhammadu Buhari shine iko. Lalle yayi yaki da ta'addanci da kuma yaki da handama da fafakere da sun magabata sun kai zaman yada. Indai Muhammadu Buhari ya kai shekara 4 shine cika manta shi daidai. Insha Allah lalle Najeriya za ta rufara. Yanzu cikin kwana da 100 an kai abubuwan da an kai ya kai kamar shekara 16 da 2020 tana iko. Ba ta bartar koyin ba. Nagode Radio America.
To Allah mu ma mun gode. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Hello?
Hello, muna jin ka.
Eh, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yakubu Sabon Osabon daga Kamuru Kudu zangon Katab Local Government Kaduna State Nigeria.
To Malam Yakubu Sabon Osabon, muna jin ka.
Amma ni dan TDP ne, amma zan faɗa gaskiya ne.
Eh, muna jin ka.
Yawa, tsakanin Allah an samu canji a wannan gwamnati. Eh, saboda musamman wannan yantadin gwamnatin.
Malam Yakubu, muna magana ne akan fannin matakan da gwamnatin Buhari ta dauka na yaki da cin hanci da rashawa a cikin kwanaki ɗarin nan da yake shirin cika. Wani kun gamsu?
Eh, gaskiya mun gamsu.
Eh, kamar menene yasa kace kun gamsu?
Yawa, abin da yasa dama aduka ne talaka.
Hello? Eh, yawa, muna jin ka.
Yawa, to dukiya kuma na talaka ne, in Allah da mu muna farin ciki a karɓar wani.
To Malam Yakubu, mun gode kwarai da gaske daga Kaduna kenan. Bari mu je birnin Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
Ashiru Magazine daga Port Harcourt.
To Malam Ashiru, muna jin ka.
Gaskiya wannan mulkin mun ji daɗin saboda driver ne ni, amma duk da muna kashe kuɗi a hanya sosai wurin ma'aikata, amma yanzu sun tsore ma gaba ɗaya.
Wato kana ne
kun ba sa wani nuna dole sai an bayar saboda.
Wato kamar masu jami'an tsaro masu karɓar na gora kenan in kun zo shigewa.
Eh,
ya ragu kenan?
Ya ragu ya.
Kamar waɗanne irin hanyoyi kamar a waɗanne hanyoyi kuke ganin wannan canji?
Daga Port Harcourt zuwa daga Gombe zuwa Port Harcourt da wannan karin naga sauki sosai.
To Malam Ashir, mun gode kwarai da gaske. Ga kira daga Adamawa, wane ne akan layi?
Alhamdulillah, haka ma. To kuma
hello, wane ne akan layi a Adamawa? To watakila layi nashi ya katse. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar ƙari, wato plus, sai a sa ɗaya sai a jero lambobin. Maudu'in da muke tattauna akai shine shin kun gamsu da irin matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari take ta dauka ko kuma take kan dauka a cikin kwanaki 100 da take shirin cika bayan da ta karbi wato ragaman mulki? Ga kira daga Taraba, wane ne akan layi?
Sunana Yakubu Adamudon daga karamin hukumar Ukari, anguwa Akata, jihar Taraba.
Yakubu, muna jin ka.
To rediyo ne kusa da yanda Allah wani ra'ayi ya ce kai.
Yawa, to abin da muke tattauna akai shine shin kun gamsu da irin matakan da gwamnatin Buhari take dauka ko ta dauka a cikin kwanaki 100 nan a fannin cin yaki da cin hanci da rashawa?
Mun gamsu sosai.
Eh, kamar menene kake, menene dalilin ka, menene wato hujjarka?
Eh, hujja na shine ko waɗannan kuɗaɗe da ake karɓo su da muke ji ake tabbatar muna wannan ma yana da cikin hujjar mu, wanda za mu samu karfin jiki, wanda muna kuma fatan waɗannan kuɗi insha Allah za mu muna ayyuka da su.
To Yakubu daga Taraba, mun gode kwarai. Ga kira daga makwabciyar Taraba, wato Adamawa, wani ya kan layi?
Comrade Suleiman Alan Beji ne yake magana.
Comrade, muna jin ka.
Yawa, a gaskiya fisa jigila muka nan mun ga canji sosai.
A wani fanni?
A ɓangaren tsaro.
Muna magana akan batun yaki da cin hanci da rashawa, Malam Comrade.
Okay, maganan yaki da cin hanci da rashawa kuma gaskiya mun gamu.
Eh, kamar menene sa ka faɗa ka?
Yawa, da masu amsan na goro a hanya, ila adadin diganan kafin ma ce ka iso Benue State.
To Comrade daga Adamawa, mun gode kwarai. Ga wani kiran daga Sokoto, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum. Amin Lalo, kana magana.
Wa alaikum salam. To Malam Kabir, muna jin ka.
A gaskiya ni zan iya cewa na gamsu a nawa bangare, sanin yadda miji ana iya kama manyan ainihin waɗanda suka yi cin hanci da rashawa, kuma ana gurfanar da su gaban kotu, kuma kotu tana nata aiki. Sai dai ba nan gizo ka saka ba, ya kamata ita ma EFCC da ICPC ainihin su tabbatar da kuɗaɗen da suka kwato ga azzaluman ƙasa, to a kawo su domin su ma 'yan ƙasa su umfana.
Malam Kabiru daga Sokoto, mun gode. Ga kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Malam Suleiman Talba ne daga Gombe.
To Malam Suleiman, muna jinka.
Ba, gaskiya mun gamsu da abinda wannan gwamnati ke tafiya na batun yaƙi da yanci da rashawa nan sosai, saboda mun ga canji ko a wutan lantarki kamar take ba a cikin Gombe nake ba, na wani gari sun shi taho. To alhamdulillah mun ga canji, muna fatan Allah ya taimaki shugaban kasa da mutarukansa baki daya.
To Malam Suleiman kenan daga jihar Gombe, arewa maso gabashin Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Muna tattauna ne kan batun da ya shafi irin matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka ko take kan dauka yayin da take wato shirin cika kwanaki 100 da karɓar ragaman mulkin Najeriya. Shin kun gamsu da waɗannan matakan da ake ɗauka? Lambar da za a kira kamar yadda na faɗa ita ce 202-205-2655. To ga wani kira, wane ne akan layi?
Alhaji Idris Aliyu Kwantagora.
To muna jin kamalan Aliyu Idris.
Alhamdulillah, ni na gamsu da wannan mulki na shugaba Buhari a kan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi. Saboda haka muna da kuma Allah zai yawaita mashi lokaci mu samu komai ya damu daidai insha Allah.
To Malam Lawa, alaikum salam. Da wannan kira na Malam Aliyu daga Kwantagora, jihar Neji, muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku domin jin ra'ayinku.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A 'yan kwanakin da suka rage na ƙarshen watan da ya wuce na Agusta, ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram mai tushe a Najeriya ta kai hare-hare akan wasu ƙauyuka da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda rahotanni da ke nunin cewa ta kashe mutane sama da 80 da kakkausar suka kuma Amurka tana yin Allah ware da wannan hare-haren waɗanda ke nunin munanan hare-haren ta'addanci na kan mai uwa da wabi da kungiyar ke kaiwa arewa maso gabashin Najeriya da tafkin Chadi. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya ruwaito, gwamnan jihar Borno Kashin Shettima ya fito ya tabbatar da faruwar hare-haren, inda ya ce, "Ina mai son ku fuskanci cewa wannan annobar ta Boko Haram ta faɗo kan mu ne baki ɗaya, inda su maharan ba sa nuna bambanci kan kowa, ba ruwansu da cewa kai musulmi ne ko krista, kuma ba su da wata ƙabila da suke fifitawa kan wata." Ranar 27 ga watan Agusta ne aka cika kwanaki 500 da sace ‘yan mata ɗalibai su 276 da ƙungiyar Boko Haram ta yi daga makarantarsu ta sakandare a garin Chibok. Sace ‘yan matan ne ya jawo hankalin duniya ga ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram take yi. Yana kuma ɗaya daga cikin ire-iren hare-hare da sace mutane da suke ci gaba da yi a Najeriya da Chadi da Niger da Kamaru. Rahotanni na nuna cewa ƙungiyar Boko Haram ta kashe sama da mutane 15,000 tun daga shekarar 2009. A kwana-kwanan nan ne sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyara nan Washington, inda shi da shugaban Amurka Barack Obama suka tattauna kan hanyoyin da za a daƙile ƙungiyar Boko Haram. Shugaba Obama ya nuna goyon bayansa ga bayyaniyar ajandar da shugaba Buhari ke da ita ta yadda za a murƙushe dukkan maharan da ke Najeriya. Amurka na taimakawa wannan ƙoƙarin ta cikin wasu shirye-shiryen ba da tsaro da dabarun shawo kan ta'addanci waɗanda ke samarwa da Najeriya bayanan liƙin asiri da masu bayar da shawara da horo har ma da kayayyakin aiki. Baya ga haka, Amurka na bayar da taimako ga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin Chadi da ƙasar Benin, waɗanda suka miƙe tsaye wajen ganin an haɗa hannu domin murƙushe ƙungiyar Boko Haram. Amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya ga gwamnatoci da mutanen da ke kewayen tafkin Chadi a fafatawa da suke na ganin ƙarshen ƙungiyar Boko Haram. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Ga Aliyu Mustapha Sokoto ya dawo da labarai a taƙaice.
Dinkin duniya yau ta fito tana nuna tashin hankali da alhini ga irin illar da rashin kwanciyar hankali da ke addabar ƙasashen yankin gabas ta tsakiya yake janyowa, musamman a gurin ilimin yara ƙanana, wanda ya sa yanzu haka aka ce akwai yara sun fi miliyan 13 a ƙasashe 9 na Laraba da ba sa cikin makarantu a sanadin irin wannan faɗan da ke gozawa a cikin wannan ƙasashen. Majalisar ta ba da dalilai da dama da ke hana yara su iya zuwa makaranta da suka haɗa da yawan hare-haren da ake kaiwa kansu makarantun, da yawan asarar mahallai da ke sa mutane suna barin gidajensu suna gurin hijira, ga yawan amfani da mafaɗatan suke da gine-ginen makarantu a matsayin wuraren ɓoyewa, sannan da kuma ƙudurin iyaye na ƙin barin yaransu su je makaranta domin hanyar zuwa makaranta ɗin ba ta da kyau, akwai hatsari a kanta. Rahoto ya ce ƙasashen da wannan al'amarin ya fi a cikinsu sun haɗa da Syria da Iraq da Yemen da Libya da Sudan da Jordan da Lebanon da Turkiya da kuma yankunan Falastinawa. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa bayan da aka ga an share kwanaki 42 cur ba a ji ko mutum ɗaya ya kamu da cutar Ebola ba, ƙarshen ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar ta Lafiya sun tabbatar da cewa yau ƙasar Liberia ta rabu da wannan masifa ɗin. Sannan wata kotun tarayyar Amurka kuma ta tura ƙiyar wata mace ma'aikaciyar wata kotu a gidan kurkuku bayan da ta ƙi ta ba da takardun izinin aure ga 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da kuka ji yanzu nan, sai Jule Ladies Gresham da ta bada umarni tare da injiniyanmu Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.